assalamu alaikum. Yayin da muke kan batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na kurmata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar kasa, shirin da aka samar domin karfafawa ƴan Najeriya kwarin gwiwa fitowa sanar da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa, duk wasu ayyuka da suka shafi koyi kudade da saci-saci da yiwa kasa zamba. Kan wannan batu mun kawo muku korafin wasu ƴan Najeriya guda biyu da suka yi kirarin sun kurmato maƙudan kudade, amma haƙin su na kashi 5 cikin 100 da aka alƙawarin baiwa duk waɗanda suka samu nasarar kurmata kuɗaɗen gwamnati da aka sace ba su samu ba. Za mu jingina wannan batu har sai mun shiga sabuwar shekara mai shigowa, inda da yardar Allah za mu ɗaura a daidai inda muka tsaya. A yau za mu fara waiwaye, wanda masu iya magana ke cewa adan tafiya, inda za mu duba muhimman batutuwan da wannan fili ya takala a wannan shekara ta 2018. Filin ciki da gaskiya ya takalu wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu. Wasu daga cikin batutuwan an samu nasarar warware su, wasu kuma ana kan hanyar warware su, yayin da wasu har yanzu shiru kake ji, domin ana zaton za mu yi shiru mu watsar da batun, wanda hakan ba gaskiya ba ne. Batun da filin ciki da gaskiya ya fara kawo muku a farkon wannan shekarar shi ne na ƙaryar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baki ta Najeriya, wato immigration, a shekarar 2014, inda har aka kashe mutane masu yawa a wuraren da aka gudanar da aikin tacewa a Najeriya. Ga dai Malam Yahuza Ibrahim, wanda ya yi mana bayanin abubuwan da suka faru a wancan lokacin.
Sunana Yahuza Ibrahim. Wato abin da ya faru da shi wannan al'amari, akwai wani mutum da ake cewa Alhaji Lawal, yana zaune a Airport Junction na Abuja. To muna zaune
cikin sunansa
Alhaji Lawan, ba san cikakken sunan shi ba, amma ana mai lakabi da Alhaji Lawan Bagoguri. Muna zaune a unguwa daya, sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka. Sai muka same shi da ni da wani malam Alha, na ce muka ce da Allah ya taimaka mana da hanyar aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration. Sai ya ce to mu bari zai bincika mana. Da ya tafi bayan sati, sai ya zo ya kira Malam Alha. Shi Malam Alha sai ya kira ni, da ya kira ni sai ya ce to hanya ta samu, amma tsakani ga Allah su ana ba su na goro. Muka ce to, na je muka yi magana da su, muka yi roƙe su, muka zo suka ce a'a, su abin da suka sani za su iya samar da wani aiki, amma sai an sallame su. Na ce to nawa ne abin da za a ba ku?
Suwa ne masu neman na goro?
Shi Alhaji Lawan da shi Abubakar wani dan Yobe da shi Aminu, ana ce mai Aminu Abubakar, yana aiki a Ministry of Education, yanzu yana da kujera auditor a wurin.
Wato tambayar da nake yi na goron, ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sayan basu, ko kuma su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke so sai an basu wani abu kafin su taimaka?
Su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki, shi Aminu kenan, Aminu Abubakar, wanda yake aiki ne so da education, ya zama Alhaji Lawan ya zama kamar ejen nasa ne kenan. To shi ne ya tsaya lallai su ga abin da suke ansa, sai an ba su 250
naira.
Naira 250.
200 ko 200?
250. Muka nuna muka roƙe su arziki a matsayinmu na 'yan ƙasa, suka ce a'a, su wannan hudda ita suke yi. Muka ce to, a lokacin tunda mun riga mun sa mu neman wannan abu, ba hanyar da muka iya, sai muka amsa masu wannan magana. Da muka amsa masu suka ce to, sai a kawo advance.
Sai a kawo wato kuɗin kashin alƙalami kenan, advance.
To kuɗin kashin alƙalami, advance. Ni na ba da 200. Akwai wani yaro Sagir Abdulrahman ya ba da 115. Akwai Izra Dauda, shi ya ba da 250. A bisa alƙawarin za su kama mana wannan aiki na immigration. Yawa, a bisa wannan alƙawari da suka yi na immigration, sai muka ce to, in aiki bai samu ba fa, sai shi Alhaji Lawan ya ce mana, in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kudinku, ba ta yiwa in yi maku jagora, kuma in abu bai yi ba a ce ba za a baku kudinku ba. Muka ce to shikenan, tunda kai muna tare da kai, muka ɗauki waɗannan kuɗi hannu da hannu, shi muka ba, sannan shi yaje ya kai mashi Aminu wadannan kudi. To da ya kai mashi kudi yau shekara ta kai uku kenan tunda aka kai wadannan kudi, aiki bai samu ba.
Lokacin da muka kawo muku wannan batun, mun ja hankalin hukumar immigration domin ta nemo mutanen da suke amfani da sunanta wajen sayarwa mutane form na ƙarya ko karɓar kuɗaɗen mutane domin su ba su aiki a hukumar. Idan mai sauraro bai manta ba, a wancan lokacin wannan filiya hira da Alhaji Lawal Bagoburi na takaita magana dai, har yanzu akwai sauran kuɗaɗen mutanen a hannunsa. Kuma muna jiran binciken hukumar immigration don a tabbatar da adalci wajen hukunta masu laifi. Sai kuma batun jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Kano, inda suka shiga cikin unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo, suka harbe wani magidanci mai suna Muhammad Ido Mai Kaji, wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewa kuskure ne, kuma suka kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa akan lallai sai sun dauke shi zuwa asibiti, inda daga bisani ya rasu. A bayan mutuwarsa, jami'an tsaron sun tafi da gawarsa zuwa ofishinsu tare da wasu 'ya'yan marigayin guda biyu, Abubakar da Shamsuddin. Sun dai rike gawar marigayin da ɗansa Abubakar bisa hujjar cewa sai dai iyalansa sun sanya hannu a takardar cewar ba za su tayar da maganar kisan a nan gaba ba, kuma ba za su faɗa wa 'yan jarida abin da ya faru ba. Ga dai abin da mai ɗakin marigayin ta faɗa wa filin ciki da gaskiya a wancan lokacin.
Sunana Maryam, Maryam Muhammad. Tun da ya faru muna kwance da shi a ɗakin, sai ya ga hasken fitila ta hasko gida, wannan akuya sai ta tsinke, sai take ta kuka ta fito kama ta sai ya ɗaure, sai suka kuma hasko da fitilar wannan. To kallon da zai kafin su yi magana kawai suka harbe shi, sai ta ya habu ku fito, da ya ce habu ina nima sai na fita a guje, sai na ganshi gaba ɗaya zinar sai na gargaza masa shi a nan kofar gida.
Yare ikin ga raunin
da? Rauni ne ban buɗe ba, riga biti a jikinsa, doguwar riga, sai dai jini kawai da ike kwaranya. Sai na ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un, inna lillahi wa ina ilaihi raji'un, na ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Kawai suka juya za su tafi. Sai na ce ya nabi su ina kuka, na za ku kashe su ku banni da shi, ya zan yi da shi, ga ni da 'ya'ya tubar sallah ba rayu kun banni da shi. Sai ake ku kai ni asibiti, ku kai ni asibiti. Har sun je kan kwana na biyu a guje ina kuka. Sannan sai suka dawo, ina 'ya'yan shi, na ce ga su nan guda biyu, sai suka ɗauke suka tafi da shi. Kuma yanzu sun je ba su ban gawar tashi ba, sun hana kuma sun riƙe min ɗan na guda ɗaya, sun ce ɗan Boko Haram ne, ni kuma ba ni abu da mun fi yashi a cikin gidan nan ba. Na tsaba zaluncin ba ɗaya ba.
Da kika fito ya kika ga yanayin
su? Da mu ina faɗin su a jiki ba 'yan sanda ba ne wa'annan. Da motar su, da motar ita ta juyo suka ɗau gawar 'ya'yan na suka saka shi a ciki suka tafi, kuma nema suke su gudu fiyar min da gawar su bai su a nan. Sai kuma da ɗaukin jama'a suka saka shi suka tafi suka kai shi. Kuma yanzu gawar sun hana min ita, sun riƙe min ya.
Basu
ba da gawa ba hanyar masu abin da da suka hana shi. Tun misali karfe biyu na dare suka tafi da shi, lokacin da bakin sa yana sha a kai na asibiti, kafin a sha a dora shi a gadar likita an masa aiki ya rasu. Kuma mai kwan su ba mu gawa sun hana.
A cikin yaran ki sun rike wani guda ɗaya, wasu na zargin sa da me?
Zargin sa wallahi babu sharri ne, ni kuma san ta mama kasuwanci yake, dan kasuwa ne, kaji yake siyarwa. Karfe 10:30 ya dawo gida ya kwanta, kasuwa nan yake sana'a shi, kasuwa sabon da sha uban sa dukkan sana'a su daya, kowa ya san ni fitacce ne ba oyayye bane.
An gaisa kiɗan marigayin Abubakar bayan da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sa baki, ya kuma yi alkawarin taimakawa iyalan marigayin. Wannan batu dai na ɗaya daga cikin batutuwan da filin ciki da gaskiya ke ci gaba da bin sawunsu, kuma da zarar mun samu wasu sabbin bayanai za mu sake waiwaye shirin. A shekarar 2018 kuma mun kawo muku batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja, daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe, zargin da shi Alhaji Adamu Umar ɗin ke musantawa. To anan za mu taka birki, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan waiwaye da muke. yanzu amarjin duk waɗanda aka ji muryoyin su cike har da Nasiru Adam Alhikaya Mr. Phil Hashin Gumana ke cewa mu kasance lafiya